يا الله يا الله نهوكا الله نيكي لين روكا بروتكا تمتو بيوا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da su bale da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin kungiyar Boko Haram ta kashe ma'aikaciyar jinya ta biyu daga cikin ma'aikatan jinya uku da ta yi garkuwa da su biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibar gwamnatin tarayyar Najeriya na cika sharɗin da ta gindaya. Bayan tabbatar da cewa kungiyar mayakan ta kashe Hauwal Liman yar shekaru 24 wadda take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of Red Cross, Shugaba Muhammadu Buhari ya kira iyayen yarinyar ta wayar tarho ya yi masa jaje. Ya kuma bayyana takaicin ganin yunkurin gwamnati na ceto ta da sauran waɗanda kungiyar ta sace bai kai ga ceto ta ba. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Najeriya, Garba Shehu, ya yi ƙarin haske kan wayar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa iyayen Hauwal Liman.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kirawo Alhaji Muhammadu Liman, mahaifin ita Hauwa, wanda ‘yan Boko Haram suka kashe. Ya yi masu da shi da iyalansa jaje a kan wannan rashi da suka yi, rashi da ƙasa ta yi. Ya ba su haƙuri kuma ya bayanin cewa haƙiƙa ita gwamnatin tarayya ta yi duk iya abin da za ta iya don ai ƙoƙari a ceci rayuwar wannan baiwar Allah, amma ba a samu nasara ba. Sannan ya kirawo shi kansa shugaban Red Cross na duniya ya nuna mar jaje da alhinin ‘yan Najeriya gabaki ɗaya a kan wannan rashi da aka yi wannan baiwar Allah, kuma ya roƙi Red Cross cewa duk Allah su daure su cigaba da ƙoƙari da wannan taimako da suke a Najeriya. Kada wannan rashin da wannan bayar Allah ya sa gwiwar su tai sanyi su ce ko za su janye akan irin taimako da suke ba.
Banda kungiyar agaji ta Red Cross da ta yi wa aiki, kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta hura gwamnatin tarayya wuta musamman bayan barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi na kashe ma'aikaciyar idan ba a cika sharuɗin da ta gindaya ba cikin lokacin da ta ayyana. A cikin sanarwar da kungiyar ta fitar bayan kashe ma'aikaciyar da aka yayata a jaridun ciki da wajen Najeriya, ta ce za ta bar Liya Sharibu da rai ta rika yi mata aikin bauta. Da yake tabbatar da labarin, ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad ya bayyana kisan a matsayin rashin imani, ya kuma ce gwamnatin za ta ci gaba da yin iyaka kokari domin ganin an sako sauran mutane da kungiyar take garkuwa da su. Ranar Juma'a da ta gabata, karan farko tawagar gwamnatin tarayya karkashin jagorancin ministan watsa labaran ta ziyarci mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu a garin Dabci Shalkwatar ƙaramar hukumar Basari. Ministan ya ji da aniyar gwamnatin tarayyar Najeriya na ceto Liya duk da cikar wa'adin da kungiyar ta bayar na neman gwamnati ta cika sharuɗan da suka gindaya ko kuwa su hallaka ta. Lai Muhammad ya jaddada cewa gwamnati tana iya ƙoƙari domin ganin an ceto Liya. A nata jawabin mai sosare cikin hawaye, mahaifiyar Liya ta sake jaddada kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ceto ‘yarta.
Kisa maman Liya, wanda ka ɗauke ka tun 19 February, na ina muku maraba da zuwa. Na gode muku domin lokacinku da kuka ɗauka kuka zo kuka ziyarce mu. Na yi muku godiya. Ina godewa mutane waɗanda suke yin addu'o'i da musulmi da kristoci wanda suke addu'a domin mu. Kuma kukana a gare ku, ku sake kai kukana a wajen shugaban ƙasa kamar yanda
deadline na su wannan sauran sati ɗaya kai kukana a wajen shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari, yana ƙoƙari, ya ƙara ƙoƙari a kan ƙoƙarin da yake yi ya fitar min da yarinya na ajikin ƙoshin lafiya. Ba na barci, ba na cin abinci, ba na shan ruwa. Domin yarinya na ta mai kene. Ina roƙonku kamar yadda kuka zo kuka ziyarce ni, na yi muku godiya ku kai kuka na wajen shugaban ƙasa yadda mai kene.
To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba ko kuma akasin haka da ake samu kan wannan batu.
Hey,
yanzu ko bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya. Wannan karon mu dubi tasirin matasa a siyasar kasar bayan kafa dokar da ta ba su damar takara domin rike manyan guraben shugabancin kasa karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run.
In kika lura abin da ake ciki a Afirka, shugabanninmu na Afirka suna so ne daga kan kujera sai kabari. Sun ci nasu, sun ci namu, sun ci na ƴaƴanmu, sun ci na jikokin ne zartar bakunninmu suke ci.
Za a iya tuna cewa a jihar Yobe, ƙaramin ministan harkokin ƙasashen ƙetare Khadija Ibrahim ta tsaya takarar majalisar dattijai ta kuma doke ɗanta Muhammad Ibrahim ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan duk ƙoƙarin da aka yi na neman ɗan nata ya janye ya faskara. Batutuwan da za mu nazarta kenan a wannan tattaunawa da wakilinmu Zainab Babaji ta yi mana da waɗansu matasa a jihar Plateau.
Sunana Luka Kwante, malami ne a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ke mai suna Mary Marcus matashiya ce.
Sunana Kamar Jibrin Tamgabansir ɗan siyasa ɗan takarar sanato a jami'ar APC na kudancin Plateau.
To baki barkanku da warhaka. Malam Luka Kwante, me ka fahimta da wannan doka da shi shugaban ƙasa ya sa hannu?
Eto a kakin gaskiya dai in kika duba yanda yanayin yake Afirka gaba ɗaya ba ma dai Najeriya kaɗai ba, in kika duba yanda gwamnati ake gudanar da harkokin gwamnati a ta farnin siyasa za ki ga cewa tsofaffi ne suke wannan. In kika je wasu ƙasashen ma kamar su Cameroon, kamar su Zimbabwe da sauransu za ki ga dai ba matasa ba ne, yawancin dai tsofaffi ne ko kuma in ce dai dattijai ne a yanda muke gani. Za ki ga mutane ne kamar shekaru 60 zuwa sama da sauransu a cikin matasa ba, yawancinsu dai tsofaffi ne. In kika zo Najeriya kuma za ki ga harkan kuma haka din yake.
An yi maganar cewa a samo matasa, wato ana ganin kamar su waɗannan dattawan da suke riƙe da madafun iko a ta ko ta ina kamar ba sa ba da abin da ya kamata a yi ne.
Eh to kware kan ba su a bayar. Kuma in kika duba kundin tsarin mulki na waɗannan kasashen za ki ga cewa ya riga fitar da matasa daga cikin wannan shiga cikin harkokin siyasa da kuma gwamnati. Yawancin dai zaki ga kundin tsarin kasashen nan dai suke sa shekarun dai suna nan dai yanda matasa ba za su iya yi ba. So in kika zo Najeriya kika duba kundin tsarin mulkin Najeriya zaki gane cewa kamun ma ka zama shugaban kasa sai ka kai shekaru 40 da sama da 40 da haka. Kuma in kika je kuma harkan senator, wato ana duba shekaru 35. In kika je kuma wanda ya kamata su shiga cikin sauran majalisu zaki ga shekaru ne daga 30-35 da sama. Wato in kika duba kuma haka kika zo kika ga kuma yanda ake kokewa da matasa a kasar nan bayan da za su yi su shiga, saboda kundin tsarin waɗannan kasashen da kuma Najeriya in particular ya nuna cewa bayan da za su yi su shiga. Sai dai abun kuma in kika duba yanda yake an rage shekaru kamar yanda kundin tsarin take da kuma dokan take, amma kuma akwai gefen da ba a rage ba na shugaban kasan, an rage daga 40 zuwa 35. Ba in kika gar na gwamnan an bar shi a 35, na senators ma an bar shi a 35, na members majalisun House of Representatives su ma an rage haka. So gaskiya a kashin gaskiya akwai matasan wanda suke da kokewa wajen su ga dai su ma sun an goga da su a cikin harkokin siyasar Najeriya. Amma da yake da din kundin tsarin mulkin Najeriya ba ta dai ba su wannan zarafi dama su yi wannan ba, kin ga wancan zarafin an kulle shi. To yanzu dai da wannan dokan matasa dai suna kan kokewa su ga yanda su ma za a dama da su.
To barin dawo wurinka kamar Jibrin Bancirka yi takara a matsayin sanata a nan jihar Plateau, kuma ganin kai matashi ne mai karancin shekaru, ya ka samu kanka a tsakanin waɗannan dattawa da kuka yi gwagwarmaya da su?
Eto wannan doka da aka kawo shi ne ya faranta mun zuciya, domin na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shi ne zai baka fifiko da karfin gwiwa. Kaga wannan doka da aka sa hannu a kanta ni na ji daɗin ta, ko da dai babu an samu matashiya yawa ba wani wanda zai shiga takara a ce wani doka ya hana shi.
Sai dai kashi lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu da burkina sai mako mai zuwa mu ci gaba da jin bayanan matasan. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Zainab Babaji da Umar Faruk Musa da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Dalhiri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan sune.